This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. Mutan jamhuriyar Niger ma na iya jin mu ta gidan radiyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da kuma Niya FM. Akan yanar gizo ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com da sashenhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke fata kun wani lafiya. Yau Juma'a 12 ga watan Yuni, kafin mu nisa Mahmud zai share fage da kanin labaran duniya.
To, rahotanni daga Najeriya na cewa kungiyar Boko Haram ta kashe wasu mutanen karkara tare da kone musu gidaje a jihar Borno. Hukumomi a Pakistan sun bayawa 'yan kungiyar nan ta Save the Children mai kula da kananan yara wa'adin kwanaki 15 su fice daga kasar. A Koriya ta Kudu, adadin mutanen da suka mutu daga cutar mas mai toshe hanyoyin numfashi ya kai 11.
Har ila yau za ku ji cewa a Najeriya har yanzu ana ci gaba da cece kuce game da batun sabbin shugabannin majalisar dattawa. Da ke yau Juma'a 12 ga watan Yuni, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da yara manyan gobe. Sai a biyo mu a cikin wannan shiri domin ƙarin bayani, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙungiyoyin matasa na 'yan banga a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun kona wasu ƙauyuka guda 6, kana sun kashe mutane 37 a kusa da dajin Sambisa a jihar Borno. Sai a yau Juma'a labarin ya fito bayyana jama'a, bayan da matasan suka gaya wa manema labarai cewa an kai harin ne a yammacin ranar Larabar da ta gabata. Wata jaridar Najeriya da ake kira The Nation ta ruwaito cewa ƙauyukan da aka kona sun haɗa da Kushifa da Matangle da Burultuma da Darmanti da kuma Burmari. Ɗaya daga cikin matasan ya gaya kamfanin jalancin labarai na Associate Press cewa mutanen da aka kashe manoma ne waɗanda suka koma ƙauyukansu bayan da sojojin Najeriya suka fatattaki 'yan ƙungiyar ta Boko Haram a farkon shekarun nan. A ranar Alhamis dai, wato jami'ai daga Najeriya da Chadi da Kamaru da Benin suka gana a Abuja kan yadda za a daƙile hare-haren na Boko Haram.
Hukumomi a Pakistan sun rufe ofishoshin kungiyar nan mai kare kananan yara ta Save the Children, wadda aka zarga da sa hannu a nuna adawa ga ayyukan kasar. A ranar Alhamis da aka rufe ofishoshin kungiyar da ke Islamabad, babban birnin kasar, sannan aka baiwa jami'an kungiyar kwanaki 15 a matsayin wa'adin da aka basu su fice daga kasar. Kamar yadda ofishin cikin gidan kasar ya bayyana, wani jami'in kasar ya ce sun jima suna bin diddigin wayoyin da kungiyar ke yi ta hanyar sadarwa da kuma sa ido akan ofishinsu, inda suka gano cewa ayyukan kungiyar abin dubawa ne. Sai dai jami'in bai fayyace kowaɗanne irin ayyuka kungiyar ke yi da aka sa mata ido ba. A wata sanarwa da ta fitar da kungiyar ta Save the Children, wacce ta kashe shekaru 35 tana gudanar da ayyukanta a ƙasar Pakistan, ta ce tana cike da damuwa bisa wannan lamari, kuma za ta kalubalanci wannan mataki da aka ɗauka a kanta. A 'yan shekarun da suka gabata ne an taɓa korar wani ma'aikacin ƙungiyar a ƙasar Pakistan, bayan da aka zarge shi da cewa yana da alaƙa da Shakil Al-Fridi, wani likita ɗan asalin Pakistan da ake zargin ƙungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA ta ɗauka aiki domin ya taimaka a gano inda Osama bin Laden yake.
To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol ta ce ta jingine wani shiri da ke tsakaninta da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da aka tsara na shekaru 10 saboda badaƙalar cin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar. A yau Juma'a, hukumar ta bayyana jinginen hulɗar da ke tsakaninta da hukumar ta FIFA, wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 wa ƙofa, wato hukumar ta 'yan sandan ƙasa da ƙasan. Hukumar 'yan sandan ta ce an bata waɗannan kuɗaɗen ne a ƙarƙashin wani shiri da za a dinga sa ido kan masu cuwa-cuwa ko kuma shirya sakamakon wasanni da kuma ƙungiyoyi masu cin yin caca ta haramtacciyar hanya. Sakatare janar na jami'an tsaron Jorgen Stock ya ce har yanzu hukumarsa a shirye take ta ci gaba da aiwatar da wannan shiri, amma ya jingine shi ne saboda wannan badaƙala da aka binkiɗo a hukumar ta FIFA. A ranar Laraba, hukumar ta FIFA ta jingine shirin neman ɗaukar ɗawainiyar gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2026 saboda wannan badakala.
Ƙasar Koriya ta Kudu ta bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar MERS mai toshe hanyoyin numfashi ya kai mutane 11, yayin da ake fargaba ƙarin barzuwar cutar. Ma'aikatar kiwon lafiya ƙasar ta ce mutane na baya-bayanan da ya mutu wata mata ce mai shekaru 72 wacce ta kamu da cutar daga wani mai ɗauke da cutar ta MERS a wani asibiti. Har ila yau jami'an kiwon lafiya sun bayyana cewa a yau Juma'a an samu ƙarin mutane 4 da suka harbu da cutar, wanda hakan ya kawo adadin waɗanda suka kamu da ita zuwa 126. Tun bayan ɓarkewar cutar ranar 20 ga watan Mayu, sai dai hukumomin ƙasar sun ce a yanzu waɗanda aka samu ɗauke da cutar duk suna asibiti, kuma babu wanda ya fita bainar jama'a. Tunda dai aka keɓe dubban mutanen da ake tsammanin sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar, yayin da dubban makarantu suka kasance a rufe.
Masu shigar da ƙara a ƙasar Jamus sun ce sun rufe binciken da suke yi kan zargin tatsar bayanai da aka yi a wayar salular shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel. Hukumar tsaron Amurka ta NSA aka zarga da kitsa tatsar bayanan wayar ta Merkel. Sai dai babban mai shigar da ƙara a ƙasar ta Jamus ya ce an rufe binciken ne saboda babu wata hujja ƙwaƙƙwara da za a iya gabatarwa a gaban kotu. A shekarar 2013 ne tsohon ma'aikacin kwantiragi na hukumar leƙen asirin Amurka Edward Snowden ya fallasa cewa Amurka na tatsar bayanan ƙawayenta na ƙud-da-ƙud da ke nahiyar Turai, lamarin da ya sa Merkel ta yi Allah wadai da wannan batu. Sai dai shugaba Barack Obama ya musanta wannan zargi, inda ya ce Amurka ba ta yin hakan kuma ba ta da shirin yin hakan a nan gaba.
Labaran duniya kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu dai ana ci gaba da cece-kuce game da batun zaben sabbin shugabannin majalisar dattawa wanda ya haifar da baraka a jam'iyyar APC. Yanzu haka ɓangarorin biyu da ke ƙalubalantar juna suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana Haruna Aliyu daga Das Local Gamma. Nasara ce ga demokaradiyya, kuma zaɓe ne wadda ya tabbatar da cewa mutanen Najeriya sukan iya hango abin da zai zama alheri ma kansu kuma su aiwatar.
Wani ɗan siyasa Abuja bayan muhawarar dacewa ko aka san hakan ga zaɓen shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara ta ƙara haɓaka tsakanin jama'a. Ga irin su ɗan rajin kare muradun APC Awwal Lalla, rashin bin umarnin jam'iyyun daga wasu 'yan majalisa na iya kawo cikas ga siyasar cikin gidan jam'iyya da ma demokuraɗiyyar gaba ɗaya.
In ba dai so ake tun daga yanzu a likita mutane ƙasar ha'ilau a yi abin a rasa hana shi janaral ya yi aiki ba, to ya kamata da Allah da Annabi sanatocin nan su tsaya su nutsu su dubi Allah. Hukumar da aka shiga a baya aka yi ta'azzufa Allah ya karɓi addu'ar mu, kuma yanzu su fara taso da wani fitina don kawai interest ɗin su gaba ɗayan su sanatocin nan su tsaya su nutsu su yi abin da ya kamata.
Wasu dai na ganin har dai jam'iyyar APC na son zaman salama, to yana da kyau ta janye takunkumin da take son sanya wa sabbin shugabannin majalisar.
Sunana Honorable Yakubu Aliyu daga Bauchi State. Ita majalisar tarayya ba ta jam'iyya ba ce, majalisa ne na wakilai wanda aka turo su daga ƙaranan hukumominsu, amma ba zai hana ita jam'iyya ta yi aikinta ba, tunda shi dogara ɗan APC ne, bai bar APC ba, yana cikin APC kuma yana mata biyayya. Duk abin da ya faru a siyasance da a gyara. Mun tabbatar ita uwar jam'iyya uwa ne kuma ita uba ne. Insha Allah za ta yi mama Dogara riga da 'yar ciki da wando da babban riga. Shi Bukola Saraki wannan mun san mutum ne mai kishin Najeriya, mai kishin Arewa, ba wanda ya hana wani zuwa kotu. Ita dama kotu ai shi ne last hope na mutum.
Na hannun daman shugaba Buhari, sanata Hadi Sirika na ganin damarin ba zai kawo cikas ga muradun gwamnatin Buhari ba.
Bai kamata ba a ce shari'a ta yi katsalandan a cikin zartarwa ko zartarwa ta yi katsalandan a cikin majalisa ko majalisa ta yi aikin zartarwa. Kowa da aikin da kundin tsarin mulki ya tabbata mishi. Saboda haka cewa Jenaral Muhammadu Buhari ya ce ba zai sa hannunsa a ciki ba, daidai ne a tsarance na tsarin mulkin Najeriya daidai ne a katance bisa ga siyasar demokradiya, kuma daidai ne ma a hankali. Saboda haka wannan matsayi da ya dauka babban matsayi ne wanda ya kamata a mai tafi, wanda ya kamata a dauke shi da zan darasi. Da ana yin haka ana kyale majalisa tana zaman kanta, ba a yi mata katsalandan da wasu matsalolin ba a same su ba. Saboda haka mu mun koyi wannan darasi na shugabanmu, shugaban kasa Muhammadu Buhari, na cewa bai kamata a sanya ko kuma a rinka yi wa majalisa katsalandan ba, ko kuma ita ta rinka yin katsalandan cikin dakin zatarwa.
Zafin adawa ga sabbin shugabannin ya fi kankama a majalisar dattawa, da waɗanda ba su amince ba suka ranka ya kotu, inda a zamansu ma na farko suka tashi dutse hannu riga. Bayan Bukolan ya ture korafin magoya bayan Ahmad Lawan da ke garin da gangan aka kijiran su zo su kada ƙuri'a. Nasura da Malik Hamidar, Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yau Juma'a 12 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da yara manyan gobe. Wakilin muryar Amurka daga Ibadan, Hassan Umar Tambol da rahoton.
A yau ne ran 12 ga watan Yuni na kowace shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da yara. An dai keɓe wannan rana ne don dubawa, yin nazari tare da tunawa da yara kansu, don gano irin halayen da suke ciki. Ya Allah, masu kyau ko marasa kyau, hukumar kwadago ta duniya, wato International Labour Organization ILO, ta nuna cewa kimanin yara miliyan 120 dake da shekaru tsakanin 5 da 14 ne ke shan uba a faɗin duniya, wasu a sakamakon yin aikatau. Haka zalika, wani sashen kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa jama'a manya da yara damar suwa ta ya ba tare da wata tsangwama ba. A sakamakon wannan rana, na kutsa wata kasuwa dake Ibadan, inda ne kicibis da wasu yara suna talla kamar haka. Ɗayan yana sayar da ruwan pure water, ɗayan kuma yana tallar gyaɗa. Masani halayen jama'a a jami'ar Ibadan, Dr. John Okori, ya yi tsokaci a game da illar da ke tattare da wahaldar yara.
This affects the child's well-being, the child's educational performance if the child is in school. It also affects the child's appreciation of the community. Such children tend to see the society as unfair to them.
Dr. John Okori ya ce wannan yana illa ga rayuwar yaro. Wannan yana yin illa ga ilimin yara a makaranta, yana yin illa ga yaro a game da jin dadinsa da al'umma. Yaro ya ga cewa jama'a ba su yi masa adalci ba. Gwamnatocin da ke fadin duniya dai suna ta kokarin ganin cewa ba sanya yara aikin dole ba. Taken ranar yara na bana dai shine No to Child Labor, Yes to Qualitative Education, wato a guji sanya yara aikatau, a basu ilimi mai nagarta. Hausawa dai sun ce yara manyan gobe, kuma a kwana a tashi wata rana jariri ango ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Aba yara manyan gobe, aba yara Allah na na, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Yan yara manyan gobe, aba yara Allah na na, yan yara manyan gobe, yan yara. Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, yan yara manyan gobe haba yara Allah na
to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto yayin da ya rage kasa da mako guda a fara gudanar da azumin watan Ramadan yanzu haka dai yan gudun hijira da har-haren Boko Haram ya raba su da gidajen su na cikin wani hali inda suke nema da su ma a tuna da su ganin halin da suke ciki Ibrahim Abdul Aziz daga Yola ya hada mana wannan rahoto
yayin da ya rage kasa da mako guda da gudanar da azumin watan Ramadan yanzu haka dai yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje da yanzu haka make sansanonin yan gudun hijira na Yola na fakokawa tare kuma da neman a kai musu tallafi
Malam Suleiman daga Gwaza yanzu muna so da ya taimaka mana ta bangaren azumi kamar sauran mutane ma mu samu mai azumi kamar haka don yanzu bamu da abubuwan da zamu yi azumi kamar mutane
sunana Jummai daga Madagali gaskiya muna halin da fada da gaskiya gashi nan mun bar wuraren mu da dadewa mun dawo nan muna zanne wata da watanni har yanzu gashi Allah ya kawo mu watan azumi dan Allah muna neman taimako a taimaka mana da kayan azumi kuma ga damina ta sauko muna so inda hali a mayar da mu wuraren mu
sunana Madu wallahi yanzu yawanci duka sun koma mu ba mu samu daman komawa ba don Allah muna roƙon gwamnati ya taimaka to ga azumi na zuwa wallahi tallahi muna hali ga kani kai ba inda zamu je ba mu san kowa ba
sunana Zainab
don hali kuke cikin
gaskiya muna cikin wani hali don muna so yi azumi ya kawo kai ga mu a sansanin yan gudun hijira ba mu da abinci ga azumi ya kawo kai mu ba mu koma gida ba gaskiya muna bukatan gwamnati ta taimaka mana da abin da zamu ci a lokacin azumi
to ko shin ma wannan tanadi hukumomin ba da agaji ke yi game da su yan gudun hijira musamman a wannan lokaci na azumi Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar ba da agaji gaggawar Najeriya nema a jiyar ya ma bayyana irin tanadin da aka yi wa yan gudun hijiran
za a yi tanadi na suhur din su za a yi tanadi na bude baki kuma sannan specific consideration za a ba su wurin lokacin da za a yi na tada mutane don tunda dama centralized cooking suke kowa zai zo ya yi su da mu da su za mu zauna mu designing timetable na abinci mu ga wanne ne ya kamata a yi da safe wanne ne ya kamata a yi da lokacin bude baki
shi wani kira ku a kungiyoyi masu zaman kansu
kiran da za mu yi kawai shi ne mu gaya musu cewa su yi iyakacin kokari wadda suke taimakawa su kara himma wurin taimakawa musamman a wannan lokaci da lokacin azumi so wanda suke cikin masu hannu da shuni wadda za su iya taimakawa kofofin mabuɗe suke su kawo nasu guduma wurin buɗe baki ko da fiye wata ne ka kawo dan uwanka ya amfani da shi shi zai amfani da shi
su ma dai a nasu bangaren cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta interfaith ma kafa gidauniyar tallafawa yan gudun hijira kamar yadda jami'in cibiyar ashiyar arewa maso gabas Abdullahi Jida da mare ke cewa
dole mu tashi mu yi tattali mu nemi musu abin da za su ci da kuma abin da za su sha wanda ya kamata ya sauya daga abin da suka saba ci ake ba su a can wurin kam da suke zaune inda kuma mun bude gidauniya already mun so mu tattauna da masu abu hannu da shuni har ma muna da niyya zamu tuntubi shi mai girma gwamna a nan jihar Adamawa domin a yi tallafi na musamman domin ciyar da wayannan mutunanin musamman ma
yanzu ma dai tuni al'umma suka soma shirye-shiryen azumin da ake sa ran farawa a makon gobe inda tuni aka soma kawa ta masallatai da kuma raba kayakin azumi Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla an gaishe ka Ibrahim Abdul Aziz. Saboda wasu dalilai shirin Musulunci da za ku ji maimaici ne na makon da ya gabata.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Maza masu tozar da matansu. Ko menene tantan sa addinin Musulunci? Shirin mu ne yake nan.
Ko mai uba bai zo ba. Kazar da bata da
nuna. Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan juma'a. Duka da zagi da cin zarafi na mata. Ya zama ruwan darba ba kawai a nahiyar Afirka ba a duniya baki ɗaya. To ko wanta na da addinin Musulunci yau maza masu tafka wannan bakin aiki. Ga binciken da wakilin Muryar Amurka Nasiru Adamu Hikaya ya yi mana a birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Wa
Mata da yanzu a Najeriya na karatun addini da na zamani da ke ba su damar fahimtar ibada, zamantakewa da mutunta kawunansu. A bangare guda wasu matan kan fada tarkon mazan aure da kan gallaza musu ta hanyar tozarta dokokin aure, wanda shi kuwa auren matsayin sa rayi sunnar Annabi mai tsira da aminci ne. Yaya kamata maza suke daraja mata ne a aure? Dr. Muhammad Kabir Adam, na'ibin limamin babban masallacin Abuja ne.
Har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, la yafraku al-mu'minul mu'mina in kariha anha khuluqan radiya anha akhara. Wato kada mutun namiji ya tsani matarsa a gida ko dan saboda ta masa wani hali mara kyau. A'a, in har ya ga wata mummunar ɗabi'a ko kuma wani hali mara kyau da ta nuna masa a wannan lokaci, to ya haƙuri, domin gefe guda tana da wata ɗabi'a kyakkyawa.
A wani lokacin za ka tara su, har miji zai kai ga ya bugi matarsa ko ya daina yi mata magana. Akwai yanayi da addini ya tanada namiji zai iya zama haka akan matarsa?
To, babu yanayin da musulunci zai baiwa miji damar ya kama dukan matarsa kamar Allah ya aiko shi, kamar yadda wasu suke yi. Annabi sallama ya ce, yaya za ka wa matarka dukan tsiya da rana kuma da daddare ka neme ta? Bai ba ai. Qur'ani ya ce, wasulhu khair, sasantawa ita tafi alheri. Qur'ani kuma ya ce, wa ashiruhunna bil ma'rufi, ku zauna da mata cikin girmamawa da kyautatawa da mutuntawa. Mijin da matar ai su ne iyayen ƴaƴansu, kaga ko dan wannan ma ai suna so a ce suna da ƴaƴaye na gari. To yanzu wane ne zai so a ce ga ɗansa ko ƴarsa ta kwaikwaye su suna faɗa shi da matarsa? Ai kaga abu bai yi kyau ba.
Akarmakalla, wannan ya nuna da aure ibada ce, ba wani abu bane na al'ada da mutum zai aikata abin da ya ga dama.
Aure ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya halatta yin ta a tsakanin al'umma. Har ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ai idan mutum ma ya je gidansa ya biya bukatarsa da matarsa, za a rubuta masa lada na sadaka. Sai sahabbai suka ce, ya Rasulullah, yanzu mutum dan ya biya bukatarsa a gidansa a rubuta masa lada? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, to ku gaya min, inda zai biya wannan bukata ta hanyar haram, ashe ba za a rubuta masa alhaki ba? Suka ce, kware kuwa. Je, to haka na, da haka aure ibada ce.
Ba mamaki matsalar na da nasaba da yadda aure ke araha a arewacin Najeriya. A mahangar limamin AUA Plaza Wusetu, Abdullahi Muhammad.
Wannan hakika abu ne mai ban takaici, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ma mata suna da kwatankwacin haƙoƙansu akan mazaje, kamar yadda mazaje suke da haƙoƙa akan matattaki. Amma idan da an tsawwala kuɗin yayi yawa, wanda yake kafin ya samu kuɗin da zai biya kuɗin auren ma matsala ne. To idan ya aure ta zai rike ta sosai, ba zai so abin da zai walakanta ta ba.
Kila wannan kuma zai sa wasu matasa da ba su da ƙarfi auren fa ga gare su kin.
To hakika wannan shine abin da da dama aka diba aka gani. Shi yasa iyayen yara suke rage, suke sassauta kuɗin sadakin mata a wasu wuraren, wasu wuraren kuma sukan tsawwala, domin mutum ya gane cewa matan nan da zai aura tana da mahimmanci, kuma idan ya sake ta zai yi tunanin wannan kuɗi da ya kashe kafin ya samu wani kuɗin da zai yi wani auren, to zai ji jiki. Shi yasa dole ya haƙuri, ya zauna da ita da haƙuri.
Auren musulunci na da ƙa'idojin kulla shi bisa kulawar waliyan miji da mata ko ko wakilansu. A wani lokacin hakan kan zama wani abu daban, don bayan ɗora aure da rufewa da addu'a maimakon a yi walima, wasu ma'auratan kan buɗe kiɗa da rawa da shagulgulan bushasha da babu abun da ya haɗa su da auren addinin musulunci. Wannan kan gayyato shedan a tsakiyar gidajen masu fanɗarewa dokokin Allah. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamali daga Abuja, Najeriya. Shirin Musulunci Tushen Rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Sharawa ne kide na kuka uwa mabada mama, sharawa ne kide na kuka mami umumi, sharawa ne kide na kuka uwa mabada mama, sharawa ne kide na kuka mami umumi. A duniya abar tsoro ce nina, kyakkyawan asali a waiwai tsatso nina, labarin hankali sai a duba kamala nina, labarin natsuwa a duba natija nina, halin fatana ga iyaye.
Allahu ya rahamanu.
Masaro shirin nan baki ɗaya kenan a wannan juma, sai wata juma Allah ya soya kanmu za mu sake dawowa da wani sabon shirin.
Ko mai uba bai zo ba kazar da bata da nono, Allah shi ka ci da ɗiyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yan sakon farko ya fito ne daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Gudanar da taron shugabannin kasashen Afirka da ya gudana a garin Abuja, Allah ya sa tattaunawar ta gudana yadda ya kamata. Shi kuma Malam Angu, malamin makaranta da Sani Langelange ya wuce cewa suka yi, muna kira ga ƴan kasuwanmu na Najeriya da su dubi girman Allah kasu tsawwalawa kayan masarufin abinci tsada a lokacin shigowar wannan watan azumi na Ramadan don samun ladan wannan watan da ke tafi. Duk wanda ya ji kan wani, Allah zai ji kan shi. Yau ranar yaƙi da bautar yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, da fatan iyaye za su sa ido akan yaransu don kaucewa fadawa cikin mawuyacin hali na bauta. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Insha Allahu nan da ƴan kwanaki kaɗan muke sa ran za a kawar mana da ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu ƙasashe makwabta. Allah ya bada nasara, amin. Sako daga Garba Sabiola Gashuwa. Daga ƙarshe sai sakon Malama Safara'u Haƙilu Zamanin Almajira Malumfashi wanda ya ce to sababbin shugabannin Najeriya na yanzu ya kamata ku riƙa jin ƙorafe-ƙorafen talakawanku. Yi haka shi ne za su nuna al'amuranku sun damu da talakawanku.
To bari in mika ku ga Muhammad ya ba mu labarai amma takaitattu.
To ƙungiyoyin matasa na ƴan banga a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun kona wasu ƙauyuka guda 6 a Kana, sun kashe mutane 37 a kusa da dajin Sambisa a jihar Borno. Sai a yau Juma'a labarin ya fito bayyana jama'a bayan da matasan suka gaya wa manema labarai cewa an kai harin ne a yammacin ran Laraba da ta gabata. Wata jaridar Najeriya da ake kira The Nation ta rawaito cewa ƙauyukan da aka kona sun haɗa da Kushifa da Matangle da Buraltuma da Darmanti da kuma Burmari. Ɗaya daga cikin matasan ya gaya kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa mutanen da aka kashe manoma ne waɗanda suka koma ƙauyukansu bayan da sojojin Najeriya suka fatattaki 'yan ƙungiyar Boko Haram a farkon shekarar nan. Kun ji cewa hukumomi a Pakistan sun rufe ofisoshin ƙungiyar nan mai kare ƙananan yara ta Save the Children, wadda aka zarga da sa hannu a nuna adawa ga ayyukan gwamnatin ƙasar. A ranar Alhamis aka rufe ofisoshin ƙungiyar da ke Islamabad, babban birnin ƙasar. Sannan aka baiwa jami'an ƙungiyar kwanaki 15 a matsayin wa'adin da za su fice daga ƙasar, kamar yadda ofishin jikewa cikin gidan ƙasar ya tabbatar. Hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol ta ce ta jingine wani shiri da ke tsakaninta da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da aka tsara na shekaru 10 saboda badakalacin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar. A yau Juma'a hukumar ta bayyana jingine hudar da ke tsakaninta da hukumar ta FIFA, wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 wa hukumar ta 'yan sandan wato ta ƙasa da ƙasa.
To masu sauraron mu, anan shirin namu yake ƙarewa na yammacin al'asar nan. Sai kuma can dare, in Allah ya sa muna da rai da lafiya, za mu kawo wani sabon shirin a madadin Muhammadu Lalo da ya taya na gabatarwa, Julie da ta haɗa mana sauti, da injiniyan mu Basco. Ni Sarfila Hashin Gumal daga birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.